من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايعك يا أمينا من سلم على الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دعوة ونن سابياتا لتنم 22 ga watan Ramadani, jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445, wanda shine daidai da 1 ga watan hudu kenan ko shekara ta 2024 miladiya. Kuma a zaman mu na 14 a cikin wannan sura mai albarka, suratu Yusuf, wanda ke gudana a cikin wannan wata mai albarka na watan Ramadani. Zaman 15 ne, to ni dai kadan mun dauka na 14 ne, yau zama na 15. Masha Allah, kwanaki na ta tafiya, Allah ya ba mu dacewa. Jiya mun kwana akan wannan dai sura ta mai albarka, suratu Yusuf, inda Allah madaukakin sarki yake hakaita mana abin da ya faru tsakanin Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da ƴan uwansa, na hila da suka shirya, dabara da Allah madaukakin sarki ya kimsawa Annabi Yusuf ta yadda zai samu ya riki dan uwansa, inda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari na irin dabara da ya kimsawa Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ne da zai riki dan uwansa ya zamanto ya kasance tare da shi, ta inda ya sanya wannan ma'auni ko mudu wanda ake awo da shi a cikin kayan dan uwansa, domin bayan sun tafi aka yi shela aka kira wasu a ce an nemi wannan mudu na sarki ko na mai awo, an rasa shi, da haka su zo a bincike kayansu, saboda su ne bakin da suka tafi ba a ga wannan abun ba. Da haka da suka zo an yi musu tuhuma na cewa innakum lasariqun, da suka zo tunda sun san su ba su dauka ba, sai suka ce wa ma kunna sariqina, mu kan bamu kasance waɗanda muka dawo abin da ba namu ba. To sai aka ba su dama su ba da hukunci da kansu na su faɗi, idan har an samu wanda ya dauki wannan abun a cikin su mai za a yi, to sai suka bada hukunci wanda yake kamar yadda malamai suka faɗa yana a cikin al'ummarsu, sulalarsu, addini da shari'a ta Annabi Yaqub alaihi salatu wassalam, na cewa duk wanda ya dauki abin da ba nashi ba, to zai zama bawa a gurin wannan wanda ya dauki kaya nasa. Dan haka sai suka ce fama jaza'u man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'u kadhalika najzi adh-dhalimin, hadidi nan gurin lokaci yace mana, da haka insha Allah ta'ala za mu dora domin jin abin da kasance ko yawa kana malama. Bismillah,
a'udhu billahi minash shaytanir rajim. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله, نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
Allah madaukakin sarki yana ce ba za da gaya mana abun da ya wakana bayan waɗannan ƴan uwa na Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sun ba da hukunci da bakunansu na cewa haka suka kasance suna hukunta azzalimai, na cewa duk wanda ya dauki abun da ba nashi ba, to zai zamanto ya zamo bawa a gurin wannan wanda ya saci kayan nasa. Kuma kamar yadda Malam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi ya kawo mana cewa wannan shine abin da yake a shari'ar Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, kuma shi ma Imam Al-Qurtubi ya kawo magana makamancin wannan, yace wannan shine shari'a ta Annabi Yaqub. Dan haka tunda suka bada wannan hukunci, me ya rage yanzu ayi? Sai a yi bincike domin a tantance shin a cikinsu akwai wannan mai laifin ko kuma babu shi a cikinsu. Sai Allah madaukakin sarki ya ce fa bada bi awiyatihim qabla wi'a'i akhihi, da aka fara bincike fa bada, sai ya fara wa kenan Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ta iya yiwuwa shi da kansa, ta iya yiwuwa kuma waɗannan hajimai nasa su suka fara gudanar da bincike bisa umarninsa a matsayinsa na shugaba. Domin yakan zamanto bi tabi'a za a iya cewa shugaba ya yi abu ko da ba shi ya yi mubasharar yin wannan abin da karan kansa ba. In an yi a mulkinsa, an yi bisa umarninsa, an yi bisa ba da damarsa sai a ce sarki wane ya yi kaza, ko gwamna wane ya ce ai kaza, ko shugaban ƙasa ya yi kaza, alhalin ba da kansa ya je wannan abin ba umarni ya bayar. Da aka fa bada abi awiyatihim, ta iya yi wa Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam shi ya gudanar da binciken da kansa, ko kuma ya bada umarni hadimansa su gudanar da wannan bincike. Bi awiyatihim, aka fara binciken da kayan waɗannan ƴan uwa, ma'ana ba wai kayan ci wannan aka fara bincikawa ba. Sai malamin ya ce mana wali hadha bada abi awiyatihim qabla wi'a'i akhihim, sai Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya fara binciken kayan ƴan uwan nan kafin kayan shi wannan ƙani nasa, saboda mi dama abinda Annabi Yusuf yake so sun riga sun buɗa mai hanya na cewa za a riƙe ɗan uwan. To kuma an zo an fara bincike kwatsam, sai a fara da na mai laifi, sai a fara na wanda za a samu wannan zai iya kawo wata shubha ko shakka. Amma mazaje goma da ƙaninsu 11, sai da aka gama da nasu 1, 2, 3, 4 duk ba a samu botakila har sun fara samun nutsuwa ma na shi kenan, gashi nan dai ana ta bincike ba a samu ba, sai kuma kwatsam a samu a na ƙarshe. Ai fattashaha qablahu tawriyatan, sai irin abin nan da ake cewa kamar baddabani ko ko badda kama, sai aka fara bincike kayayyaki buhuhuna kayan awan ƴan uwan nan nashi kafanin nashi. Thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه. سي زمنتو ينزو أنزو أنفانا قدانا دا بنشكينا ثم استخرجها سي أكتشو إتا واكينا السقايا ما ناوانا على اعتبار انشاء أني أنفاني دا كلمة السقايا تند إتاشي مجي إتاشي مؤنث كما دا السقايا دا أسواع دك أبو بيني wannan abun da za a sharuwa da shi, shi ma dai wannan shi ma'ana kalmomi ne guda biyu da suke nufin abu guda ɗaya. Don haka sai aka ciro wannan astiqaya a cikin kayan wannan dan uwa nasa. Sai Allah madaukakin sarki ya ce kazalika kidna li Yusuf, kamar haka ne muka kinsawa Annabi Yusuf wannan dabara, muka sauƙaƙa masa hanyar da zai samu ya riƙi dan uwansa. Shine malamin ya ce wa hadha min al-kaydi al-mahbub, wannan kaidi da Allah madaukakin sarki yayi magana a nan gurin yana daga cikin kaidi wanda yake al-mahbubu, wanda ba abin zargi ba ma bal abin so ne. Domin al-kaid kamar yadda al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi ya faɗa, yace al-makr idan an ce makirci isalu shay'i ila al-ghayr bi tariqin khafiy, abinda ake nufi shine isar da wani abu, sadar da wani abu zuwa ga wani ta hanya wadda take cikin sirri, ta hanya wadda ba kowa ne zai gane ta ba a ɓoye. To wannan shine al-makr. Yace wa kazalika al-kaid wal mukhada'a, haka dai yake nufin al-kaid kuma haka dai al-mukhada'a, ma'ana kalmomi ne duka da suke nufin kasadar da wani abu zuwa ga wani a ɓoye, a cikin sirri, a cikin sanda ba tare da wani ya lura ko ya sani ba. Sai yace walakinnahu nawani, ibn al-qayyim sai yace to shi wannan al-kaid ko al-makr ko al-mukhada'a guda biyu ce, nau'i biyu ce. Ta farko qabihun, wanda yake mummuna, wa huwa isalu zalika liman la yastahiqquhu, shine isar da wani abu zuwa ga wanda bai da haƙƙi, wanda bai cancanta ba, bisa zalunci, bisa tauye haƙƙin waɗansu, bisa rashin kamata da dacewa. To wannan ya zama kaidi wanda yake mummuna. Wa hasanun, sannan kuma akwai kaidi wanda yake mai kyau, yace wa huwa isaluhu ila mustahiqqihi uqubatan lahu, a isar da haƙƙin wani wanda yake shine ya cancanta da wannan haƙƙi izuwa ga gare shi, ma'ana ya zamanto abu ne mai kyau ayi wani abu na sanda, ayi wani abu na bi a sannu, ayi wani abu na ba za a fallasa asirin abin da ake ba, saboda ana so a cimma wata kyakkyawan manufa. To wannan shine al-kaidu al-hasan. Sai malamin ya ce fal awwalu mazmumun wath-thani mamduhun, na farko abin kyamata ne, abin tuhuma ne, abin a ce alakar ne idan mutum ya yi, amma na biyu sai zamanto abin yabo ne idan mutum ya yi shi, abin a ƙarfafe shi ne ma ko a taimaka mishi ko ya faranta rai idan an ga mutum ya yi irin wannan dabaru, saboda isar da haƙƙi zuwa ga ma'abucinsa ko kuma kare wani abu da ake ki ko kubutar da mutum daga wani abu wanda yake cikin zai zama to hadari a gare shi mallaka ya kawo wannan magana a cikin littafin sa bagayen tafsir dan haka anin da Allah madaukakin sarki yace kazalika kidna yusuf ayyuka kimsa wa annabi yusuf wannan kaidi to ba ana nufin kaidi wanda yake mummuna ba a kyakkyawan kaidi wanda zai sa ya ja dan uwansa ya mazo kusa da shi ya zauna tare da shi ya kuma kubutar da shi ko ya abin nan din shi daga hannun ƴan uwansa wanda yake tunanin ko wata kila wani abu zai iya faruwa idan ya auku amma shi wancan alkaidul qabih to duk galibi a cikin surar abinda kaidi yake nufi to wancan mummuna ne ya bani ya bunay la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida alkaidul qabih innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim alkaidul qabih da yace kuma lokacin da aka zo aka ce ya fito daga gidan kurkuku irji ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna ali dukkan waɗannan ya nuna mummunan kaidi amma anan gurin ana magana ne akan kyakkyawan kaidi da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya yi amfani da shi gurin dan uwansa ya zamanto yana tare da shi dan haka alkaidu anan zamu iya cewa kamar wata dabara wata shila da ya amfani da ita to sai Allah ya nuna cewa wannan fahilar ba daga gare shi bane ba daga Allah madaukakin sarki take shi sai ya ce kazalika kidna li yusuf wa hadha min alkaidi almahbub ishin kyakkyawan kaidi wanda yake abun so المراد الذي يحبه الله ويرضاه abinda ake nufi shine wanda Allah madaukakin sarki yake so kuma ya gada yi shi lima fihi min alhikmah wal maslahah al matluba saboda abinda yake cikin yin wannan dabara din yin wannan santar da ya gani shirya wannan al'amarin saboda abinda yake ciki na tarin hikima da kuma maslaha wanda ake ana buƙatar ta Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ce mana ma kana ya'khudhu aqahu fi dinil malik wato annabi yusuf alaihi salatu wassalam bi zamto zai iya rikar dan uwansa a matsayin bawa ba inda za a yi hukunci ne da hukuncin shari'ar wannan sarki da yake mulki a daidai wannan gari ma'ana hukuncin wannan gari da ake na misra a daidai wannan lokacin ya sha bamban da hukuncin da ƴan uwan annabi yusuf alaihi salatu wassalam suka furta suka ambata ko suke yi a addinin su ko a shari'ar su da haka shi yasa sai ya wurga musu kwallon saboda shi ya san menene abin da yake hukunci a gurin su da haka din kuma ya musu ilzami mana ya ba su dama suka faɗa abin da zai zamanto hujja ne akan su ta iya yiwa da ya ce idan mun kama wanda ya mana wannan abu to hukuncin da zamu yi mishi shine mu anan gurin mu kaza da kaza ne kun ga ba za a samu rukun wannan dan uwa na shi ya zamanto a tare da su ba da haka sai Allah madaukakin sarki yace ma kana ya'khudhu aqahu fi dinil malik malan yace ai lam yakun lahu akhdhu fi hukmi malik misr ba yi da damar da za a ce ya riki dan uwan nan nasa a matsayin bawa inda an yi hukunci da hukuncin sarkin misra a wannan lokacin da dokar su ta mulki dokar su ta hukunta masu laifi to ita ba haka ta kunsa ba qalahu ad-dhahhak wa ghayruhu wa inma qayyada Allah lahu an intazama lahu iqwatuhu bima iltazamuhu Allah madaukakin sarki ya ba shi damar da ya sanya ɗan uwansa suka yi mawa kansu sharadi suka yi mawa kansu kaidi suka faɗi abin da cewa shine zai zama ya daure su ma'ana ba su da damar kuma da za su dawo su ce ya ko ba haka ba ko mu a gurin mu ba haka ake ba sai aka ba su damar wa huwa kana ya'lamu zalika min shari'atihi malam yace alhalin dama shi ya riga da ya san haka a lokacin a shari'ar su ma'ana ya san da cewa wannan al'amari shine ga hukuncin da yake a tattare da yin aike ta wannan laifi na sata a cikin shari'ar su dan haka man kana ya'khudhu aqahu fi dinil malik bi zamanto zai samu daman na cewa ya riki dan uwansa inda zai yi amfani da hukunci da doka da tsarin gudanar da hukunce ko hukunta masu laifi na wannan sarki a wannan gari ba illa an yasha Allah mani ce sefa idan da Allah ya ga dama to da zai samar mishi da hanyar da zai yi haka din amma Allah bai nufa ta wancan hanyar za a samu sai aka kawo hanya wadda take mafi sauki wadda take su su yi ikirari da bakin su kuma hukunci ya hau kan dan uwansu cikin sauki ba tare da an wahala ba sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa narfa'u darajatin man nasha mani ce kama qala ta'ala يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ما لن يكاو من أنا غرن كوي نرفع درجات من نشاء سيكو يكاو أن آية يرفع الله الذين آمنوا منكم ألا من أوككين سرقيتي منا دوكك درجة واندمك قداما معنى ألا شيك بعد درجة يفيب تساش مو أكن ساشي بسا أبن بمك إذني نني إموني كون فللوني ko wani abu wanda yake dan adam zai kalle shi a matsayin daraja da kima da daukaka to ba a hannunku suke ba wannan al'amari yana a gurin Allah madaukakin sarki ne na rufa'u darajatin man nasha mu ne muke daga darajar wanda muka ga dama wannan kalma ta rufa'u tana da wajahi guda biyu da malamai na qira'a suke karanta ta afwan ba narfa'u ba darajat kalmar darajat tana da fiskoki guda biyu da malamai suke karanta ta fiska ta farko نرفع درجات من نشاء كما عند مالما تكرن تامنا معنى بالتنوين سيسمنتو معنى إتاتي نرفع من نشاء درجات في العلم على غيره منا دوكك درجة واندمك قداما أتكين إلمي معنى إلمي بابي دي بنيبا إلمي متاكي متاكيني دهك منا دوكك درجة ساشن وأكن ساشي أبن ديشا في ربو لتقوم الشين إلمي بسا يندمك قداما سي زمن تو كما رفعنا يوسف كما يندمك أوكك درجة النبي يوسف أنوغر دومين إندا بايد إلم أبن ديكي فاروا أوانشان الأمة بيسميه كنشن بأيدا بزيه ونن دبارا دعنا مدوك كنسركي يكنسا مشبا سي زمن تو أشكين آير كما أقوي تقديم بتأخير نرفع من نشاء درجات منا أوكك درجة واندمك قداما درجو جيدا بندبن ma'ana muna daukaka darajar mutane a cikin abin da ya shafi fanni na neman ilimi fanni na sanin da wayewa da fahimtar me abin da zai je yazo fanni na sanin hukunci hukunci na addini yanda muka ga dama sa'irin da wajehi na biyu kuma suke karanta ta bil idafa bila tanwin sai su ce narfa'u darajati man nasha muna daukaka sai zamanto narfa'u darajati man nasha fi dunya bil ilm muna daukaka darajar wanda muka ga dama a duniya sakamakon ilimin da ya samu ma'ana cin sai zaman to daukakar a menene a ilimin ne mataki mataki nan gurin kuma sai ya zaman to a'a ilimi duka a dauke shi a matsayin kowa ya samu rabansa daban amma ilimin wani sai ya kai shi wani guri na kororuwa wanda ilimin wani bai kai shi ba dan haka sai ya zaman to matakin da ake samu na daukaka sakamakon ilimi to mataki ne mataki Allah madaukakin sarki yake ba da shi ga wanda ya ga dama yanzu a nan gurin matakin annabi Yusuf na ilimi da fahimta da basira da Allah madaukakin sarki ya bashi ya azurta shi da ita ce ta kai shi wannan matsayi ya zamanto shine wanda yake ij'alni ala khaza'in al-ardh ni kula da abin da ya shafi tattalin arzikin kasar Misra gaba daya me ya ja mishi wannan falala ilimin sa dan haka da wannan wajahin sai ya zamanto daukakar da ilimi take yi wa mutum shan kuma da waccan wajahin na darajatin man nasha fi zamanto mataki mataki da ɗan adam suke samu daban-daban a cikin neman ilimi ko fahimta ta rayuwa dan haka Allah madaukakin sarki yace narfa'u darajatin man nasha ai muna daukaka darajar wanda muka ga dama a cikin matakai na neman ilimi a cikin matakai na sani ko kuma a'a muna daukaka darajar wanda muka ga dama sakamakon ilimin da yake da shi sai mu kai shi matsayi na koli wanda ba a yi tsammani ba ba a yi zato ba ba a yi tunanin cewa mutum zai iya isar wannan ba kamar yadda ƴan uwan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ba su gane shi ba domin ba su yi tsammanin zai kai wannan matsayi da Allah madaukakin sarki ya bashi ba to da ya dace da cewa Allah madaukakin sarki yana magana akan darajar da yake bayarwa ta ilimi to kar mu dauka wai wanda ya kai wani mataki mu dinga ganin shi cewa shi ya kai matakin koli ya kure sai Allah ya rufe mana wannan aya da fadin sa wa fawqa kulli dhi ilmin alim a sama da duk wani wanda yake ganin shi ne ilimi ne duk wani ma'abocin ilimi da idanu ke riska to a sani fa cewa a sama da shi akwai wani masanin mana ba shi ne ƙarshe ba malam anan gurin sai ya kawo mana magana ta Al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi yace laysa alimun illa fawqahu alim babu wani masani wanda a saman shi face akwai wani masanin wanda yake yafi shi hatta yantahi ila Allah azza wajal har sai wannan matakin ilimin ya kai zuwa ga Allah madaukakin sarki domin shi ne al-alimu wanda babu wani masani wanda yake a bayan duk wani masani yana da mutuwai kuma bayan Allah madaukakin sarki sannan kuma nan ya kawo mana asar wanda yake daga Sa'id ibn Jubair rahmatullahi alayhi yake cewa wata rana suna zaune a gurin Abdullah ibn Abbas radiyallahu an sai wata magana wadda take mai ban kai magana mai mamaki wadda take cike da ilimi daya daga cikin dalibansa sai yake cewa alhamdulillah fauqa kulli dhi ilmin alim, godiya ta tabbata ga Allah, lallai a saman kowane mai ilimi akwai wanda ya fisa. Ma'ana kamar yana mamakin abinda Abdullahi ibn Abbas ya sanar da su ko ya koyar da su na ilimi sai wannan magana. Sai Abdullahi ibn Abbas ya ce bi sama qulta, tirda wannan abin da ka faɗa. Ma'ana kamar yana so ya tsarkake Abdullahi ibn Abbas ne ya nuna ya kai wani mataki na koli, da haka shi sa sai ya ce tirda wannan abin da ka faɗa. Allahul alim wa fawqa kulli alim, Allah madaukakin sarki shine cikakken masani wanda yake sama da duk wani mai sani. Da haka Abdullahi ibn Abbas a nan gurin ya kyamaci wannan magana ne don kar ya zamanto an kambama shi, an zuga shi, an nuna kamar kai ne uga at the top, yani iliminka da kazo wannan abin da ka gaya mana ya nuna mana tafi kowa, sai ce a'a fauqa kulli dhi ilmi alim, lallai sama da duk wani wanda yake ganin yana da sani, duk wani wanda mutane suke ganin cewa lallai wani ba dama ne, lallai wani yana da ilimi, to a sani cewa akwai wani wanda yake sama da shi wanda shine Allah madaukakin sarki. Qala Qatada wa fawqa kulli dhi ilmin alim hatta yantahi al-ilmu ila Allah. Fawqa kulli dhi ilmin alim, abinda ake nufi shine ilimi mataki mataki ne, wani yafi wani har za a je inda zamu cike a matsayin mu na ɗan adam. Allah madaukakin sarki shine mai cikakken sani, minhu budi'a, daga gare shi duk wani sani, duk wani ilimi, duk wata basira, duk wani abu da ake ganin wai an binciko an kakaro bincike da gobe ya tabbatar da shi, to daga Allah madaukakin sarki yake. Kuma ganin damarsa ne ya yalwata kira zan waɗanda suka fahimci wannan abu suka fahimce shi, wata allamatil ulama, kuma mutane suka fahimci wannan abun, malamai suka gane cewa wannan abun sani ne, wa ilaihi ya'udu, kuma gare sa al'amarin ilimi yake komawa. Wa fi qira'ati Abdullah wa fawqa kulli alimin alim, akwai qira'a wanda tazo da cewa wa fawqa kulli alimin alim. Allah madaukakin sarki ya rufe wannan aya domin ya nuna mana kar mu dauka yanda ake ta fadan Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam yayi kaza cike da ilimi da kaza, a ganin damar Allah ne ya azurta shi da wannan ilimi, ganin damar sa ne dauka ga darajar sai kai wannan matakin, amma fa duk da tarin wannan ilimin da tarin wannan basira, Allah madaukakin sarki yana sama da kowa, duk wani wanda ake ganin ilimin sa ya kai kuri, wato Allah madaukakin sarki yana sama da shi. Na'am malam.
فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.
Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da gaya mana, ma'ana bayan duk wannan falala da aka gaya mana da Allah ya mawa Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam domin tsinkayar wannan dabara da hila da ya tarke dan uwansa, to sai budar bakin su na cewa istakhrajaha min wi'a'i akhihi, ana ciro wannan abu daga buhun dan uwansu ko daga kayan dan uwansu. Qalu, sai suka ce in yasriqu, idan har yayi sata, faqad saraqa akullahu min qabl, to dama can a baya dan uwansa ma ya taba yin sata. Da haka kenan, tunda a can baya dan uwansa yayi sata, shi dama mahallul lisariqa, ma'ana muna ba dan uwansa da ya kasance shi ma yayi sata, wato shi wanda bai san ka har abada baya san ka, subhanallah. Saboda abin da yake a cikin zuciyarsu ga Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, duk wannan tsawon shekarun da duk abin da suka mai sun kau da shi daga idan mahaifinsu, amma zuciyarsu bata kubuce daga jefan shi da abin da yake na sharri bane, abin da suke gani yana da shi na falala na mahaifinsu ya kaunace shi sama da su, suna ganin sun kau da shi, amma duk da haka zuciyarsu tana kunshe da kulli game da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Imam Mawardi rahmatullahi alayhi yake cewa a cikin wannan magana ta su akwai fuskoki guda biyu da malamai suke fitarwa, me yasa suka ce in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl, yace na farko annahu uqubatun li yusuf ajrahu Allah ala alsinatihi, cewa wannan magana da suka yi ta in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl uquba ce da Allah madaukakin sarki ya mawa Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam sakamakon dama da aka samu saboda abun da yayi na ce musu innakum lasariquna, lallai ku barayi ne, kun sata bayan basu sata ba. To sai Allah madaukakin sarki ya sakanta musu, ya mai uquba da su ma suka jefe shi da abun da bai yi ba, wanda cikin waɗanda suka tafi akan wannan fassara daga magabata ko aka hakaito su da aka hakaito wannan fassara daga gare su akwai Ikrima rahmatullahi alaihi. Sa'in da kuma wani yanki na malamai suka ce a'a, sun faɗi wannan magana ne tanassulan min at-tashabbuh bihi, dan su tsarkake kansu, su kubutar da kansu, su ba ma wa kansu mafita akan cewa kar fa ka dauka dan yayi sata mu ma mun yi sata ne. Shi da ma fa wannan dan uwan mu ne da muke ciki ɗaya da shi, ba halin mu ɗaya ba, ba tsatsan mu ɗaya ba, ba tarbiyyar mu ɗaya ba, domin uwar su daban, ta mu daban. Da haka shi da yayi sata dama can a baya dan uwansa ya taba yin sata, kar mu ma ka kalle mu da wannan, ba mamaki bane ba dan yayo gadan dan uwansa, amma mu ba haka halin mu yake ba. Sai ya zamanto suna kokarin tabbatar da abin nan da ake cewa wai ko ɗan uwan jini sukan zamanto su tafi akan ɗabi'u guda ɗaya, koda ko kowa yana wurinsa daban saboda jini baya ƙarya. Sai ya zamanto kamar yadda ake cewa al-ishtiraku fil ansabi tashakulan fil akhlaqi, ma'ana kasancewar an samu ƴan uwantaka ta jini a tsakanin ƴan uwa ko a tsakanin mutane, yakan bayi zuwa ga a samu halaye waɗanda suke masu shige da juna, saboda jini guda ne yake gudana a jiki. Da haka shi da ɗan uwansa wanda suke ciki ɗaya, dama dan yayi sata yanzu ɗan uwansa yayi a baya, amma mu ba halin mu bane ba kenan, ba ɗabi'ar mu bace ba wannan abun da yanzu ya aikata a nan gurin. Da haka sai ya zamanto kamar sun wanke kansu ne daga kar su ma a kalle su da irin wannan ɗabi'a ɗin. Shi dai abin da ake cewa tsuntsun da ya ja ruwa, shi ruwa kan doka to ta ƙare a kansu can, amma mu ba haka halin mu yake ba. Sannan kuma malamai sun tattauna a gaba ta biyu akan wannan faɗin in yasriq faqad sarqa akhun lahu min qabl, na cewa wace hujja ce suka dogara da ita gurin jifansa da wannan mummunan aiki, ma'ana jifan annabi Yusuf alayhi salatu wassalam. Malamai sun samu sabani a tsakanin su akan maganganu daban-daban cikin malamai masu tafsiri, wanda a takaicen takaicewa shine akwai bangaren da suka yi da cewa annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ba wai sata yayi a can baya ba, amma wasu abubuwa sun faru waɗanda idan aka ɗauko su wanda yake so ya jefe ka da abu, to zai iya murɗa zancen ya mayar da shi a matsayin ya ce ka yi sata ne. Da haka sai suka yi izina da wannan, suka ɗora wannan akan bigiran nan, suka yi amfani da shi wanda sun san alal haƙiƙa annabi Yusuf ba sata yi ba. To cikin irin wannan maganganu ne mana Ibnu Katsir rahmatullahi alayhi ya kawo mana guda biyu. Na farko an kai hakaito maganar daga Qatada rahmatullahi alayhi, inda yake cewa qissar da ta sa suka faɗi haka shine annabi Yusuf alayhi salatu wassalam lokacin yana yaro wai ya taɓa ɗauko wani gunki na kakansa na gurin uwa kenan, ya zo ya kakkarya wannan gunkin saboda ilhama da Allah maɗaukakin sarki ya sanya mishi na cewa wannan gunkin ba abin bauta bane ba bi haƙƙi, ma'ana bai cancanta da a bauta masa ba, sai ya ɗauko wannan abu na kakansa ya kakkarya shi. Da haka sai ake cewa ya sato gunkin kakansa, wai sun yi hujja ne da wannan. Sa'ilin da kuma asar na biyu da malam ya kawo mana wanda yake daga Mujahid shine cewa annabi Yusuf alayhi salatu wassalam lokacin yana yaro karami ya kasance yana gurin babban sani, yar mahaifiyarsa annabi yar mahaifinsa annabi Yaqub alayhi salatu wassalam, wadda ita ce babba a cikin ƴaƴan annabi Ishaq alayhi salatu wassalam, ma'ana gwaggwan shi ce kuma yayar mahaifinsa ta farko. To annabi Ishaq alayhi salatu wassalam yana da wata damara wadda yake sakawa lokacin da zai fita bayan gari ko zai yi tafiya ko wani abu dai da ya danganci ana bukatar a sanya damara. Wannan damara kamar gado ce ta gidansu, kuma idan mahaifi ya mutu babban ɗansa ake ba wa ya rike wannan damara a gurinsa a matsayin shi yake da haƙƙi ya ci gaba da kare wannan, kamar turat na gida ko ai dama ko a gargajiya mu ma muna da wani ko wani abu da za a iya cewa wannan na wannan family din ne, wanda yake wani abu na tarihinsu, wani abu mai kima na su sai zamanto babba a family shi zai rike wannan abu. Da haka wannan damara ta annabi Ishaq alayhi salatu wassalam tana gurin wannan yata annabi Yaqub alayhi salatu wassalam. Shi kuma annabi Yusuf lokacin yana yaro sai aka ba da shi ga wannan yar mahaifi nasa tana rike da shi, Allah madaukakin sarki ya sa ya kaunace ta so ta kaunace shi soyayya mai tsanani. Lokacin da ya fara tasawa sai mahaifinsa ya sha'awar dan sa ya da gaban sa. Ita kuma ba ta so ta bada Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam a dawo da shi. Da haka da aka tashi za a karbe shi a tafi da shi sai ta sanya wannan damara a cikin kayansa. Da zumma cewa idan an je an bude an ga wannan damara kuma an san ta tace ita ke rike da shi. Kuma dokar ta shine duk wanda ka daukar wa abin da yake nasa ne aka gano to ka zama bawa a gurin sa. Da haka sai ta sanya wannan dan idan an je an bude an ga Annabi Yusuf ya dauko wannan abu nata a dawo mata da shi ta ci gaba da rukan sa. Da haka sai suka ce istinadan da wannan kissa shine sai suka sanya mawa zuciyar su na cewa ai Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya aikata laifina sata ma na ya dauki abin da ba nasa ba lokacin da yana karami. Wannan sune abubuwa ko asar guda biyu da Malam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi ya kawo a cikin tafsirin sa kuma a karkashin tafsirin wannan ayar a matsayin hujja ko wani abu da suka dogara da shi lokacin da suka mika masa wannan nauyi ko wannan abu da Allah madaukakin sarki ya san bai yi ba su ma sun san bai yi ba amma sun fada ne saboda su korewa kansu abinda za a iya ganin su da shi na cewa a waɗannan watakila haka kuke ko haka halinku yake. Sa'ilin da kuma wasu malaman suka ce a'a ga baki ɗaya fa bai yi ba kuma ba za duk wannan isoshi da ake kawowa wai minan Isra'iliyat babu wani mustanad da ake an jingina su da shi ne tabbacin cewa waɗannan isoshi sun tabbata kamar yadda Imam Shawkani rahmatullahi alayhi yace bal kadabu alayhi fi ma nasabuhu ilayhi falaysa li Yusuf alayhi salatu wassalam sariqatun min qabl. Wannan abin da suka faɗa ƙarya ce tatacciyar ƙarya domin Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam bai aikata haka ba bai taɓa yin sata ba a ƙuruciyarsa ko a girmansa. Da haka sai ce wa hadha aula fama hadhihi al-kidhbatu bi awwal kidhbatihi, cewa bai taɓa yin sata ba shi ne ya fi cancanta ya fi dacewa domin su dama ai ƙaryar a harshensu ba nan ba ne ba fara. Sun juya zance a mahaifinsu sun faɗi abin da ba a yi ba sun yi kaza mun ji duk anan to da haka dan sun yi ƙarya anan dama ba wani abu bane ba na ban mamaki. To ta iya yiwuwa wannan magana sai ta zamanto ta fi dacewa da fassarar cewa ga abin da su yasa suka faɗi wannan abin, ma'ana bidama bai yi ba da haka sun faɗa ne cikin ƙage da ƙaryarsu su sun san bai yi ba amma suna so su wanke kansu akan abin. Yayin da kuma akwai wani wajahi na uku da malamai suke faɗa na cewa in huna taktadil wuqu', ma'ana sun ce in ya sarku in fa har yayi sata faqad saraqa akhullahu min qabl, to dan uwan sa ma a baya yayi sata. Wannan sai nuna kenan ashe in lam yasriq fa fama saraqa akhullahu, ma'ana in bai yi satar ba dan uwan sa ma bai, in kuma yayi to dan uwan sa da ma yayi shi ma a baya. Wannan shi ma wani taujihin ne da wasu malaman suke fitarwa suka ce wannan yaran alqur'ani yakan zo da irin haka ga yanda Allah madaukakin sarki yake cewa kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin, idan har Allah madaukakin sarki majikai yana da da to fa ana awwalul abidin, ni ne farko wanda zan fara yin bauta ga wannan. To ai da ma babu da amma an faɗa ne dan ai kure. To da haka wasu malaman sai suka tafi akan cewa in ya sai ku suna nufin idan fa har yayi, to tunda bai yi ba da haka ba wai sun tumunce shi bane ba. Wannan dai duka taujihad ne da malamai suke yi a ƙarƙashin wannan kalma ta su ta in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Allah madaukakin sarki yace idan har yayi sata faqad saraqa akhun lahu min qabl, to dan uwan sa ma a bayan shi ma ya aikata haka. Fa asarraha yusuf fi nafsihi, Allah madaukakin sarki yace mana sai Yusuf ya koye wannan magana a cikin zuciyarsa. Wa lam yubdiha lahum, bi bayyana musu ita ba, ma'ana ya bar abin a cikin ransa zance na zuci shi da zuciyarsa yake tattaunawa bai bayyana musu ba. To malamai sun kashi kashi biyu akan wani zance ne Annabi Yusuf ya boye din nan a cikin zuciyarsa. Wasu suka ce al-kalimatu allati asarraha ita ce wadda ta biyu baya, ma'ana abin da ya boye a cikin zuciyarsa bai bayyana ba da Allah ya ce shine fadin sa. Qala antum sharrun makana, yana mai cewa lallai ku ne kuke sharrin matsayi, ma'ana ni da dan uwana da kuka jefe mu da wannan abu, to mu ba haka muke ba, ku ne kuke akan mummunan matsayi a gurin Allah madaukakin sarki. Amma bai furta hakan a baki ba. Fa asarraha yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum, sai zaman to wannan magana shi da zuciyarsa ya zancan amma dake Allah madaukakin sarki ya san meye yake koya a cikin zukata sai ba mu labarin sa dan haka sai ya zaman to tuhuman nan maganan nan irin nayi hakuri na cije amma a cikin zuciyata ina fadan wannan abin da kuka tuhume mu ni da dan uwana ba haka muke akai ba sa'irin da wasu malaman suka ce a a qala antum sharrun makana daban take fa asar ya koye a cikin zuciyar sa me ya koye damuwar wannan sharri da kagi da suka mai da kuma damuwar abin da suka fada akan dan uwansa da yanda suka condemning din su ma'ana ga baki daya suka tuhume su da laifi na sata wanda ko ga magarin mutum aka tuhuma da shi ran shi zai mishi babu dadi to ina ga annabin Allah wanda yake nagartacce ya fito daga tsatso mai kyau dan haka ku bi da kuka tuhume ni da wannan abin ku ne kuke kan mummunan mataki kuke kan mummunan matsayi sakamakon laifukan da kuka kasance kuna aikatawa domin kun zalunce ni tun ina karami domin kun kiyaye mahaifinku biyayya kun ci amanar mahaifinku domin har yanzu duk tsawon wannan lokacin hikidu yana nan a cikin zuciyarku ga manin da kun ne kuke kan mummunan matsayi amma ni da dan uwana ba mu kan mummunan matsayi sai Allah madaukakin sarki ya rufe mana wannan aya da fadin sa wallahu a'lamu bima tasifun ai Allah madaukakin sarki ya fi ku sanin abinda kuke sifartawa ma'ana abinda kuke fada din nan da bakin ku Allah ya fi ku sanin me gaskiyar sa ya san ƙaryar ya san gaskiyar in 100% ne gaskiya Allah ya sani in 100% ƙarya ne Allah ya sani in kun fadi wani sashi ne kuka boye wani sashi kuka jirkita zance duka Allah ya sani da haka wallahu a'lamu bima tasifun a gurin malaman da suke cewa antum sharrun makanan a zuciya fade ta amma wallahu a'lamu bima tasifun suka ce ya fada a baka sai nuna musu abinda kuke sifantawa Allah ya fi ku sanin menene ni ban sani ba amma ku Allah ya fi ku sani kuma ku kun san menene gaskiyar abinda kuka fada din da haka daidai wannan gabar sai mu fahimci abubuwa da dama na hikima da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya mu'amalanci waɗannan ƴan uwa nasa da shi a daidai wannan guri na farko shine akwai nau'in tuhuma wadda ba ta da fa'ida a wasu gabobin ma'ana wani lokaci din da kake da gaskiya kake da fahimta da yadda da cewa gaskiyar da kake kai din nan haƙiƙa ce to akwai lokacin da yin shiru yafi alkhairi sama da kokarin sai ka tuhumi mutum akan abin da yake ya aikata maka na ba daidai ba domin kowa bata ya sani kuma kowa gyara ya sani wannan magana da suka yi sun sani idan da gaske ne abin da suka faɗa sun sani kuma in ƙarya ne sun fi kowa sanin cewa ƙarya ce kuma ni ma da kuka jefe ni da wannan abun na sani idan gaskiya ne ko in ƙarya ne to me yasa zan ina tuhumar ku ma'ana subhanallahi da ake cewa wai ba'dun atabi la ta'ila min wara'ihi akwai nau'in tuhumar da wani lokaci kawai ba za ka yi mutum ita ba kawai ka kalle shi ita akwai lokacin da zai zo ji kunyar kansa da kansa a nan gurin ma wani zai ji kunyar domin kallon da idan kai mishi ya san gaskiyar abin da yake tuhumar ka da shi ƙarya ne kuma ya san ka san me zai zamanto ya kunyata kamar yanda kuma akwai lokacin da komin gaskiyar ka to a daidai wannan gabar idan da za ka fito da ita to ba za ta haifar ma da dami ido ba abinda kake so ka cimma nasara ba za ka cimma yanzu Annabi Yusuf ya ji zafi har ya koye abin a cikin zuciyarsa zai ji kunci dole abinda aka jefe shi da shi shi da dan uwansa amma ya koye a cikin zuciya akwai lokacin da gaskiya za ta bayyana to haka yake wani lokaci ko da wanda kake da sabanin fahimta ne da shi akwai lokacin da musayar maganar da kokarin sai an bayyana ne hakikanin abin da yake faruwa ba zai samu ba a daidai wannan gabar da kake amma in ka bari akwai lokacin da dama za ta kai izuwa ga wannan kamar yanda a cikin wannan akwai darasi kararrenin nuna cewa mutane ba wai kowa bane ba kake tsayawa kana exchanging magana da shi ya fada ka fada ya fada ka fada ai wasu mutanen kwata kwata ma basu kai ka tsaya kai kusuma da su ba basu kai ka tsaya ka ce a ƙarya kuke a su ma su ce ba haka ba kawai shiru ma amsa ce inji Hausawa da suke ce akwai wanda kawai basu ma a gabar da ake kai ko akan matakin da suke kai bai kai kai haka ka tsaya kana magana da su Annabi Yusuf a wannan mataki da bijire da suka same shi a matsayin shugaba mai kula da tattalin arzikin ƙasa ina zai zauna yana faɗa suna faɗa yana faɗa suna faɗa dai haka sai yi musu shiru akan wannan abun da yake sun jefe shi shi wanda shi ya san abun nan da aka faɗa ba haka bane ba kuma sannan su ma sun san ba haka bane amma kamar yanda ake cewa laisa kullu ma yu'rafu yuqal ba komai bane ba idan an san shi sai an faɗa dan haka akwai lokacin da ko magana ake yi akwai abun da kin sani na gaskiya kin sani na hakika amma ba kowane lokaci bane ba komai ake fitar da shi komai yana da lokacinsa komai yana da bigiran da za a fitar da shi na'am malam
qalu قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون
lokacin da suka ga gaskiya ta ya halinta ma'ana abinda suka fada na hukunci yanzu ya tabbata akan dan uwan su kuma sannan sun yi ɗan surutan su da ɗan tsegungumin su na cewa dama wannan halin su ne to yanzu ne sai neman mafita abu na farko da suka fara shine bari su yi dabara bari su kwantar da kai bari su yadda su ansa su yi hila a tunanin su yanda za su tausashi annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya hakura kari ya dauki wannan mataki akan dan uwan su haka sai suka fara mishi da maganganu na kwantar da kai qalu ya ayyuhal aziz sai suka ce ya kai azizu domin al-aziz kalma ce da ke nuna girmamawa kamar mu mu ce ranka ya dade ko kuma in za a kira wani mai mulki ko wani mai matsayi a cikin za a ce mai girmawa ne mai girma gwamna mai martaba sarki mutane da gurus ce awu guburo duk wata kalmomi ne da ake amfani da su gurin nuna mutum yana da girma yana da daraja yayin da wasu malaman suka ce ya ayyuhal aziz wannan sarauta ce da yake rike da ita nan lokacin ita ce aziz sai ya zamanto wancan labarin da aka bayar na cewa wannan uwa gida nasa ya rasu sai aka dora shi akan mulkin sa kun ga kenan yanzu shine yake kan matsayin Azizu Misr ma'ana wanda yake rike da kamban sarauta na taken Azizu da aka sai suka ce ya ayyuhal azizu ya kai azizu ya kai ranka ya dade kin ga an fara da bashi ne girma da daraja domin je wai a samu abin da za a ga ya mishi ya shiga gare shi inna lahu aban shaykhan kabira lalle shi wannan da ya aikata maka ba daidai din ba ka sani cewa fa yana da baba wanda yake tsoho tukub shekarunsa sun kai sun yi nisa fa khud ahadana makanahu ka dauki dayan mu madadin shi wannan yaro da zaka riki kanin mu ne karami baban shi dattijo ne dabi'atan kuma shi dattijo yakan zuciyar shi takan zamanto ta nuna kauna da son kusanci da yaransa kananu masu tasowa sama da babba babansa tsoho ne tukub ka tausaya wa baban mana mu ka dauka a cikin zaratan mu a cikin matasan mu nan masu girma ka bar mana wannan karami mu mai da shi ga mahaifinsa inna naraka minal muhsinin lallai fa mu muna ganin ka a cikin waɗanda suke masu kyautatawa duba ku ga inda suka yi amfani da lafazi na kwantar da kai na farko sun ba shi girma na biyu sun kawo mai hoton mahaifinsu sun aza mai ga idanunsa na cewa mahaifinmu tsoho ne duk sannan kuma ba wai muna nufin ka yafe mana gaba ɗaya ba mun yi da amma ba daidai ba ga ma dai a cikin mu karkafan sa ba dai a rike mai laifi ba to mun fanshi dan uwan mu sannan kuma suka rufe da kamba ma mai na cewa inna naraka minal muhsinin lalle mun banka akan cewa kana cikin masu kyawun dabi'a to akan wannan aya mani ibn kathir yace lamma ta'ayyana akhdhu binyamin wa taqarrara tarkuhu 'inda yusuf bi muqtada' i'tirafihi lokacin da suka riga suka fahimci babu wata makawa hukuncin nan zai hau kan dan uwansu dole za su tafi su bar dan uwansu binyamin a gurin annabi yusuf alaihi salatu wassalam sakamakon abin da suka yi baki shi ke yanka wuya inji masu magana sun riga da sun faɗi hukunci kuma dole hukuncin nan ya hau shar'u yatarqaquna lahu wa yu'attifunahu alaihi sai suka shiga suka fara mu yi mushi maganganu suna kwantar da kai suna neman yayi musu alfarma fa qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabira sai suka ce lalle ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabira yana da baba wanda yake tsoho ne duku ya nuna malan ya ce wa huwa yuhibbu hubban shadidan wa yatasalla bihi an waladihi alladhi faqadahu yana kaunar wannan danansa soyayya da yake masa kuma so ne mai tsanani domin yana ɗebe masa kewar ɗansa wanda ya rasa tun a baya ɗin da haka wannan ɗa yana zamantowa kamar makwafi ne yana ɗebe wa mahaifinmu gurbin wancan ɗan uwa da ya zamanto ya rasa fa khudh ahadana makanahu ay badalahu ka ɗauki ɗaya daga cikinmu makanahu magwafin wannan madadinsa ya kunu indaka iwadan anhu sai zamanto ya fanshi wancan sai zamanto ya ribanye ya rufe gurbin karban wannan uwan namu da suka yi da muka yi inna naraka minal muhsinin malamin ce ai al'adilin al-munsifin al-qabilin al-khair muna ganin ka a cikin masu kyautatawa sai malamin ya ce abinda suke nufi da kyautatawa sune al'adilin mai adalci al-munsifin al-qabilin al-khair wanda yake mai yalwataccen kirji wanda yake amsar gaskiya idan an zo mai da ita yake amsar abubuwa na alkhairi mana kai da ka kyautata mana ka sauke mu ka ba mu masauki ka ciyar da mu abinci wancan ma na farko ka ba mu babu kuɗi yanzu kai wannan ma ai ba zai gagara a gare ka ba domin kai dama mutumin kirki ne mai kyautatawa ne ga jama'ar ka mai kyautatawa ne ga baki to kuma ballantana ga wannan tsoho da muke hasko maka yanayin sa ka taimaka ka bar wannan karami mu tafi da shi amma ga makwafinsa babba wanda zaka rike a matsayin yanzu shine mai laifi to lafazin inna lahu aban shaykhan kabiran ma'ana cewa inna lahu aban yana da baba shaykhan kabiran wannan maganar maimaita shaykhan ana nufin dattijo mai shekaru masu yawa sannan kabiran ko mai girma to da haka sai malaman suka yi taujihin me yasa Allah madaukakin sarki ya maimaita shaykhan kuma ya kara cewa kabir imam Maudu rahmatullahi alayhi ya kawo wajahi biyu yace inna kabirun fi sin ziyadatan ala shayki ko dai ya zamanto lafazin kabiran ya zo ne dan ya kara jaddada wannan tsufa ma'ana yana da baba wanda ya tsufa tsufa tuku sai ya zamanto duka dai ana magana akan shekarun ne wa imma kabirul to yana da baba wanda yake mai babban matsayi wanda yake li anna kibara sinni ma'rufun min hali shaykh malan yace ai abin da yasa dole a samu abin da za a dora wa al-kabir dinnan anan ma'ana kalimat kabir dole a samu abin da za a fitar da shi na ma'ana domin shaykhan ta wadatar da nuna mutum a matsayin tsofi to tunda Allah ya kawo kabir to masu wannan ra'ayi suka ce kabir ana nufin ai kabirul qadari mutum ne wanda yake mai girman sha'ani a cikin mutanansa wanda yake mai daraja mai kima da haka kuma kaga mutumin da yake da wannan matsayi bai kamata mu koma mai da labarin cewa ɗansa yayi sata a wani guri har an kama sa ba zai zaman to fallasa ce a gurin sa zai zaman to abin kunya ne a garin sa dan Imam Ibn Ashur rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa yake cewa al muradu bil kabir abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da al kabir yace inna kabiru ashiratihi ko dai zaman to mutum ne mai girma a cikin al'ummarsa ma'ana a cikin za mu iya cewa kamar kabilarsa shine babba shine jagora fa isa'atuhu tasu'uhum jami'an duk wanda ya je ci mutuncin shugaba ko ya sanya shugaba a damuwa to ai yayi wa al'umman ne gabaki daya wanda ya zagi shugaban ku to ai da ku yake yi shi yasa duk wanda ya zagi mahaifinka sai ka ji ya ci mutuncinka wanda ya zagi babba a garin ku sai ka ji da kai yake wancan babban ko ya san ka ko bai san ka ba ko ka taba haduwa da shi ko baka taba haduwa da shi ban aka ci mutuncin shi sai ka ji da kai ake watakila ma ai ta kunfa baki da kai kana kokarin ka kare shi saboda kana ganin ai ko aka ci mawa mutunci dan haka yace wa min adatil wulati istijlabul qaba'il kuma yana daga cikin tabi'a da yanayi na wadanda suke alwulat jagorori ai istijlabul qaba'il duk inda suke kusa da su na kabilu kanana kanana da suke gefen su sukan ta'assafu da su idan abun bacin rai ya same su za su ji damuwa in abin farin ciki ya same su za su ji farin ciki dan haka ka gane da sanya wannan tsoro a cikin irin wannan yanayi to duk ka saka wata al'umma ne mai yawa a cikin wannan yanayi sai malam ya ce wa imma an yakuna kabiran takidan li shaykhin ko kuma ya zama to kabiran takidi ne ga ni ga shaykh kamar yadda imamul mawardi ya kawo a maganar shi shi da muka ji dazu yace ai balagha ghayatan fil kibari min sin ya kai wannan shekaru na kurewa akan tsufa da zakijan taka walizalika farra'u ala zalika sai yace saboda wannan maganar akan cewa ta tsufa ma'ana fa zai iya jurewa damuwa da rashin dan ba sai suka kafa hujja da maganar fa khud ahadana makanahu mu tunda manya ne ka bar mu mu tafi iz kana huwa asgharu ikhwati domin shine karamin kanin mu wal asgharu aqrabu ila riqqati abi alayhi yace karami shine yafi kusa zuwa ga samun tausasawar zuciyar mahaifi wannan karami ne yana tausaya mai yana gani ya same shi a shigaru na girma bai more shi ba bai bashi wani gata ba dai haka sai ya zamanto zuciyar shi tana tausasuwa akan wannan da sama da manyan yayansa mamal qurtubi shi ma yayi dogon magana a cikin tafsirin saboda duka dai tana tafi akan wannan maganganun ma'ana ba su ci karo da juna ba na cewa inna lahu aban shaykhan kabiran ko dai zaman tsufa wanda ya tsufa duk ko kuma mai girman sha'ani ne a cikin al'ummar sa dan haka kar ya zaman to an yi abin da zai bata mishi rai ko ya sa shi damuwa ballantana su ma waɗanda suke gefe su shiga cikin damuwa inna naraka minal muhsinin dan haka ka karbi ɗaya daga cikin mu domin muna ganin kai kana daga cikin masu kyautatawa sai ya ce qala ma'azallahi Allah madaukakin sarki sai yake ga mana mai annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya ba su ansa muna neman tsaron Allah madaukakin sarki a ce mu kama wani an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idhan ladhalimun ya za a yi a ce mun kama wani wanda a gurin sa ba wai mun samu kayan mu bane ba ga me laifi sai mu tafi mu kama wani dan haka muna neman tsaron Allah madaukakin sarki akan mu kama wani face wanda ya aikata mana laifi inna idhan ladhalimun ai idan muka aikata haka to ai mun kan mun kasance azzalimi makurar zalunci ka kama mutum ba bi haƙƙin ba bai yi ma laifin sai ba bai yi ma na zauna ba ka kama shi ka rufe shi akwai zaluncin da ya kai haka mutumin da bai yi laifi ba a yi mishi hukunci akan abin da bai aikata ba zalunci ne dan haka sai ya tsarkake kansa da gwamnatinsa da hukuncinsa da cewa ne ba za mu aikata hukunci akan wanda bai yi mana laifi ba sai malamai suka ce ku duba ku ga inda annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya ce lan na'khudha illa man wajadna mata ya ce man sarafa bai amfani da kalmar ne ba sata sai ce man wajadna wanda muka samu kayan mu a gurin sa in ba mu muka rike wani kuma bayan sa ai mun ne mun yi zalunci bai ce sata ba saboda hakikatan bai yi sata ba shi sa ko wannan magana sai dai ƙara kafa mana hujja akan maganganun da muka tattauna jiya na malamai da suke cewa in ayyatu al-iru innakum lasariquna cewa ba maganar annabi Yusuf bace ba domin inda maganar sa ce to anan mai sauki ne ma ya jingina wa mu dan uwan naka shi ma yace sariqa din saboda ya bi da zancen inda ake so ma'anar sa ta fita amma sai yayi ne amfani man wajadna mata'ana 'indahu da aka a bisa wannan kun ga maganar jiya ta cewa kenan shine ya kira su da cewa sariqun za ta ƙara fito mana da raunin karara sannan akan maganar yanzu da muka yi anan kusa-kusan nan na cewa ya ana tunanin da yace antum sharrun makanan kamar yana nufin ku ne mafi sharrin matsayi ko kuka yi min kaza kuka yi min kaza lam yakun min tab'i hakan ba yana nuna dabi'ar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam na irin yanda yake amfani da lafuzza wanda duk gashi da abin da suke yi mishi amma yayi amfani da lafuzza na tausasawa kamar yadda kuma wadancan athar din da ake kawowa na kaza raunin su zai ƙara fito mana fili saboda irin wannan kamar yadda dama na faɗa cewa yana cikin isra'iliyat da malumai da dama ma suke gujewa wa kawo su akan abin da ya shafi tafsiri dan haka dai qala ma'azallahi ya nemi tsaron Allah madaukakin sarki akan cewa ya rike wanda ba shine ya aikata mishi laifi ba dan haka wanda yayi din nan shine za a kama da wannan laifi to me yake gaba da faruwa
فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين
الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يخبر تعالى عن إخوة يوسف ألا مدوككن سركينا باملا بارن إنقوان النبي يوسف ma'ana sun yi naci abinda suke so su samu bai samu ba to me ya faru annahum lamma ya isu min taklisi akhihim binyamin lokacin da suka ɗebe tsammani suka ga dai kai wannan duk wannan dabarar tamu dun kwantar da kan nan namu ba za mu samu damar kubutar da dan uwan mu binyamin ba domin yusuf bai yadda mu ba da makwafi ba ballantana mu tunanin zai ce mana mu tafi da shi alladhi qad tazamuni abihim biraddihi ilayhi wannan dan uwana su wanda suka lazumta wa kansu suka yi wa alƙawari a gurin mahaifinsu na cewa za su dawo da shi gare shi wa ahaduhu ala zalika famtana alaihim zalik suka yi wa mahaifinsu alƙawari alƙawari kuma mai mawfiqan minallah la ta'tunna li bihi kuma suka yadda akan wannan famtana alaihim zalik wannan abun da suke tunanin suka yi hasashen zasu kuma abin ya zuga shi ya gagara khalasu sai suka tafi infaradu anin nasi kamar yadda malamin yace sai suka koma gibi yanzu bari mu koma mu kuskus mu tattauna mu ga to yanzu kuma ya za a yi mun yi dabara mun yi kwantar da kan mun yi kalmomin duka abin ya gagara to yanzu ku zo mu je mu yi zance namu na gida menene mafita yanzu ya kuke ganin za a a bullowa al'amarin shine Allah ya ce khalasu ay infaradu anin nasi suka matsa daga gurin da mutane suke najiyin yatanajawna fima bainahum suna tattaunawa a tsakanin su yatashawaruna suna shawarar akan to yanzu ya zani da wannan al'amari sai Allah ya ce qala kabiruhum sai babban cikin su yace wa huwa rubil wa qila yahuda wa huwa alladhi ashara alaihim bi ilqa'ihi fil bi'r indama hammu bi qatlihi malam ibn kathir yace babban nan nasu shine rubil yace ko kuma an ce wata kila sunan sa yahuda shine dai wannan wanda lokacin da aka je ake tattaunawa din nan za a kashe shi yace alqahu fi ghayabati aljubbi a wurga shi a cikin kurarrumar rijiya shine yanzu anan din shi ma ya daga baki zai yi magana akan kabiruhum dinnan malamai sun tattauna akan wa ake nufi da kabiruhum wasu sun ce ai kabiruhum fil aqli wanda yafi su hankali cikar hankali a cikin su wasu suka ce a kabiruhum fis sinni wanda yafi su shekaru wanda shine rubil wasu kuma suka ce a fil ra'yi wat tamayyuzi wanda yafi su kaifin basira yafi su fita daban yafi su sauki shani a cikin su wanda shine yahuda da haka dai anan yahumuna Allah ya ce kabiruhum babban su ko dai babban su a shekare ko babban su a hankali ko babban su wanda ya zamanto shi yafi su halin girma na tausasawa na kaifin tunani da basira da bada dabarar yanda za a bullama wa al'amura cikin sauki sai ya ce da su alam ta'lamu shin baku tuna ba baku sani ba kun manta ne anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah cewa mahaifinku ya karbi alƙawari daga gare ku alƙawarin da ba kawai wani kowane irin alƙawari ba alƙawari da kuka dauka tsakaninku da Allah kun manta muna da wannan nauyin akan mu malam yace la taruddannahu ilayhi cewa za ku maida wannan dan uwana ku zuwa ga mahaifinku fa qad ra'aytum kayfa ta'azzara alaykum dhalik to kun ga inda kuma al'amarin ya gagara abinda muka dauki alƙawari mun gagara ma'a ma taqaddama lakum min ida'ati yusufa anhu kuma ba fa wannan ne na farko ba ina tunatar da mu fa a baya fa wa min qablu ma farattum fi yusuf a baya ma haka muka yi sakaci haka muka wuce gona da iri haka muka biyo san zuciyar mu akan yusuf to yanzu gashi idan wancan mun yi da gangan yanzu ga wannan yazo ya daure mu in wancan an ba mu babu dokoki da ka'idoji da daukan alƙawari da Allah yanzu kuma gashi wannan an ba mu da doka da ka'ida da daukan alƙawari ga Allah kun manta da wannan al'amarin sai ya ce falan abraha al-ardh ni kan ba zan bar wannan kasar ba zan bar wannan garin ba malam yace ai lan ufariqa hadhihi al-balda ba zan bar wannan gari na Misra ba saboda me haya'an min walidi kunyar mahaifinmu yayi mana a karo na farko yanzu ma mu kara koma mishi da wannan abin to ba zan bar wannan gari na Misra ba hatta ya'zana ni abi har sai baba na ya min izini ma'ana ina nan nayi wa kaina uku zauna a nan har sai kun je kun sanar da mahaifinmu abin da ya faru idan ya yafe mu yayi hakuri akan abin da na aikata mishi sai ya turo wani a cikin ku yazo ya ce min baba ya ce ka dawo gida to lokacin zan iya zuwa in je in tunkare shi domin na san ya yarda da ni ya karbi uzurina amma haka nan in tafi a'a ba zan iya zuwa ba yace aw yahkumullahu li ko kuma Allah madaukakin sarki ya hukunta ni ya saukar min da wani hukunci malam yace qila bisayfi na cewa a saukar mai da hukunci wanda za a yi amfani da takobi gurin yanke mishi wannan hukunci wa qila bi an yumakkinani min akhdhi akhi Allah madaukakin sarki ya bashi dama yayi sanda ya dauki dan uwansa ya gudu tafi da shi dan haka aw yahkumullahu li suka ce tana biyan ma kamar yadda ma ne ya kama ni a nan gurin cewa tana daukan ko dai hukunci da Allah madaukakin sarki zai ka aiko masa ko zai bashi zai saukar akan sa na a yanke mai hukunci da wuka da takobi ko kuma ya zamanto hukunci na cewa ya samu damar da zai yi sanda ya dauki ma dan uwan sa ya tafi da shi wakila akwai kuma wata magana don wasu littafin tafsiri da suke cewa aw yaqdi Allahu li bil khuruj minha ko kuma yahkum Allahu li ayyana nifin al qada wal qadar qaddara Allah ta sa dole in fita ba yanda na iya haka Allah ya nufa shine aw yahkum Allahu li aw ana nufin aw yaqdi Allahu li ko Allah madaukakin sarki ya hukunta mun yana nufin ni الحكم القضائي معنى حكمتي نقدره ده ينده الله يني فاي قاره الامر سي هاو كينا نچيوا شان روانا يا قاري امسر ده ينده نكي سو ان زونا زمن يا قاري دوله ان فتا وندا كوما ونه يتاچي مغانا ده جمهور معلومن تفسيري سوكا فيتا فيا اكانتا او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين للي الله ما دوكاكين سركي شيني مفي الخير ما سو حكمتا معنى ني ينزو نا زبا سروتر الله ايدو ده ينده الله ما دوكاكين سركي ياي دني دوله هكا ذنبي jinya ya tattaunawar ta cigaba da kayawa da kuma menene makomar wannan al'amari da ya auku da dan uwansu da ya zasu samu mahaifinsu shine abin da idan Allah madaukakin sarki mai kowa mai kuma ya ara mana rai da lafiya zuwa gobe zamu tashi akan shi abin da na faɗa ne daidai Allah madaukakin sarki ya samu tarayya ni da ku a cikin lada ya samu amfana wanda kuma ne kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya fi mu ya kuma nusar da mu kuskurewa ta subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله